Yanzu dai a iya cewa hadarin siyasa ya turnuke sararin samaniyar Najeriya. Sai dai ruwan wadanda suka gabata a baya sun kasa wanke matsalolin rayuwa, musamman haujin wadatar da 'yan ƙasa da ababen more rayuwa. Alal misali, idan aka dibi haujin wutar lantarki, fiye da shekaru 20 yanzu da suka gabata, 'yan ƙasa na kokawa a kan rashin wadatattar wutar lantarki, kuma har yanzu haka batun yake.
Tunana Muktar Sani Saina. Al'amalin wutar lantarki sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda kullum al'amarin kullum ta aka yi garaje da yau, kullum garaje da yau. Matsalolin da wuta ta jawo ba su maki da yawa. Yanzu ga kamfuna nan arewacin Najeriya muna son mu inganta sunansu abuwa da sauransu, amma rashin tsasar wutar lantarki ya kawo mana matsala.
Sunana Malam Yusuf Isa, wanda an kai sani da jikan ila. Ita dai wutar lantarki yanzu munan Najeriya ta zama muna alƙaƙai. Ta yaya ne za a ce wutar lantarki federal government ta kasa ɗaukar ta, state government ta kasa ɗaukar ta, sannan an ce an sayar da ita ga kamfuna. To ka gado abubuwa sun tabarbare.
Har wayo wasu 'yan ƙasar na ganin cewa duk da yake lamuran siyasa sun kama gadan-gadan, 'yan siyasa na taiwa jama'a alƙawalla. Yanayin ƙunci da wasu jama'a suka samu kansu ciki na iya mummunan tasiri wajen zaɓen da zai gudana a shekara ta 2023. Farfesa Bello Bada na daga cikin masu irin wannan ra'ayin.
Saboda abin da ya faru shekara ta 2015, jama'a sun sare kware da gaske cewa wannan karo dai wanda mutumi in Ubangiji ya bashi shugabanci, abubuwa za su yi dama a cikin ƙasa. Kasafin kuɗin shi ma na harko jama'a na Allah Allah ya sa ma kasafin kuɗi abubuwa su yi kyau. To in ka lura aka shekara 7 yanzu zuwa shekara 8, abubuwa sai suka ƙara lalacewa fiye da yanda suke da. Sha'anin wuta an kashe kuɗi fiye da yanda anka kashe a da, ba abin da ya gyaru. Sha'anin zaman lafiya babu abin da ya yi sauƙi. Sha'anin talauci ba abin da ya sauƙi. Don haka wannan abin ya sa jikin 'yan Najeriya ya yi sanyi ƙwarai.
Har wayo bisa ga misali da wutar lantarki, wasu jama'a na mamaki akan ganin cewa bisa albarkatun da Allah ya baiwa Najeriya, ya dace a ce yanzu an samu gwamnati ɗaya da ta yi katabus wajen samar da wadatattar wutar lantarki ga jama'a.
Mutane shugabancin da an kai da an samu shugabanni waɗanda suna jin tsoron Allah, suna kishin ƙasarsu Najeriya, suna gudun su bar abin kunya, suna fatar su bar tarihi mai kyawu, da abubuwa sun yi dama.
To da yake yanzu ana bisa gabar da za ta kai ga zaɓen sabbin shugabanni, menene 'yan ƙasa ke gani a zaman mafita?
Dan nuni ya ishi mai hankali shiga ne. Irin wanga alƙawari da 'yan siyasa ka yi mun saba da ita, an gane ta da sauransu.
Mafita dai musamman mu talakawa masu zaɓe. Mu tsaya mu wa kan mutane karatun tanazu. Mu tsaya mu don Allah shi ya san daidai, amma mu sa Allah gaba mu zai samu mu zaɓi shugabanni na ƙwarai.
Wutar lantarki dai ɗaya ce kacal daga cikin ababen more rayuwa da ya kamata talakan Najeriya ya wadatu da samu. Sai dai fiye da shekaru 20 na mulkin demokuraɗiyya, abubuwan sun gagari talaka, kuma ba wanda ya san yadda lamarin zai kasance a nan gaba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.